أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haduwa a wannan masallaci mai albarka, Masjid Uthman bin Affan, a wannan anguwa tamu ta anguwar Rogo ƴan Zuma. ba don komai ba sai don karanta wannan littafi mai tarin albarka, Khuluqul Mu'min na Dr. Mustapha Murad alaihi rahmatullah, wanda littafi ne da ke ɗauke da ɗabi'un musulunci da ake so kowane musulmi ya ɗabi'antu da shi. ɗabi'u ne sun kai 50 da wani abu da malam ya tara cikin wannan littafi. karatunmu ya kai mu kan ɗabi'a ta 18, kuma a yau muke sa ran kammala ta da ikon Allah. yau shi ne majalisinmu na 139, 14 ga watan Sha'ban, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447, wanda ya dace da 2 ga watan 2 miladiya shekara 2026, inda za mu ci gaba da ɗabi'ar mu ta 18, al'isar, ɗabi'ar da take nuna ka fifita wani a karan kanka, ka soma ɗan uwanka fiye da yadda kake so wa kanka. yayin da wata damuwa ta taso, to ka fifita ɗauke ta daga ɗan uwanka a kan karan kanka. yayin da ake buƙatar wani ya ba da gudunmawa, sawa'un ta dukiya ko ta lokaci, kai hattarai magabata sukan bayar don ganin cewa wani ya amfana. wannan ɗabi'a tana da girma sosai, kuma tana da daraja sosai, domin tana nuna ƙarfin 'yan uwantaka a musulunci. Allah ka ɗabi'antar da mu da wannan ɗabi'a, domin da ita ne haɗin kai yake samuwa, taimakekeniya yake samuwa, ake gane kuma haƙiƙanin 'yan uwantaka na musulunci. malam ya ba mu misalai kama daga kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuwa kan sahabbansa, yanda suka gudanar da wannan ɗabi'a ta fifita wani a kan karan kansu. yau ma za mu ji insha Allahu ta'ala wasu ƙissoshin da suke tabbatar mana da haka, kuma muna sa ran insha Allahu ta'ala idan wannan ɗabi'a ta 18 ta ƙare a yau, ba ma so mu shiga wata saboda zuwan Ramadan. in muka ƙare ta a yau, satin da za mu shiga za mu ɗanyi tsokaci ko wata muhadara a kan watan Ramadan, maraba da zuwan watan Ramadan. idan mun gama satin gaba kuma zai kama 28 ga wata, to wannan za mu yi hutu don mu shiga Ramadan. kenan karatunmu na ƙarshe zai zama sati mai zuwa, kuma shi ma ba a cikin wannan littafi ba. ɗabi'ar da take gaba ita ce ƙana'a, wadatuwar zuci, to ita za mu tashi bayan watan Ramadan da ikon Allah. Allah muna roƙonka kai mana arziki da lokaci da dama da za mu ga watan Ramadan lafiya, mu kuma dawo mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi lafiya. malan yace al isaru bil haya shine gaban da zamu tashi shafi na 246 ko da 64 shafi na 264 gaba na farko yace al isaru bil haya yanda magabata suka iya sadaukar da rayuwarsu dan wani ya amfana malan yace wa yablughul isaru mada فيتنازل الصحابي عن حياته إيثارا لأخيه عن أعظم ما يملك يتي فيفي تولي لصحاب من ذو الله صلى الله عليه وسلم سكيه يا كي مقرة فإن دواني ذي يستدو كد رأي ورسع دو وانسي رأي معنى كجيوان وجيه guzurinku ya kare a samu guzurin da ba zai wadace ku duka ba a kawo wa na farko amma sai ya ga bai dace a ce shi din ya amfana da shi ba ya bar dan uwansa sai ya ga gara a kai wa dan uwansa shi ma wannan dan uwan ya ga gara a kai ma wani haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wajen fifita wani a karan kansu kai ba ma a wajen yaki ba a zamantakewa na gari ma akan iya fidda zakka ko ai fidda wata sadaka da ake ma wani gida zaton mabukata ne idan an kai musu sai kaga shi ma mai gidan ya hataso wani da yake ganin ai shi yana da dama-dama akan wancan gara a kai ma wancan yafi ni bukata to haka abun zai rika zagayawa sai kaga har ya sake dawowa gidansa wannan gidan ya ba mu wancan wancan gidan ya hasashi wancan wanda mu in ka dubi rayuwar mu yanzu wannan dabi'a kusan a ce kwata kwata babu ita Allah ya sauka malam yace an habib bin abi sabit radiyallahu an anna al harith bin hisham wa ikrima bin abi jahl وعياش من أبي ربيعة رضي الله عنه ولن ننسى بين دكع خرجوا يوم اليرموك ثم تارانا دعكي غزوة يرموك حتى أثبتوا ولن ياكن يا كيس قوار إذن أنني دعك كمد سوانت أن كمد صحابي أوجن ياكي با أنا نفهم أمس ونسيهي لسكاسة فيها a tsananin yunwa ta hana su su motsa to ana zaman lafiya ma yunwa in kai yunwa takan hana mutum wasu al'amura nashi to ina ga kuma an je yaki inda ake buƙatar ƙarfi da jaruntaka kuma ga yunwa ta yi yawa guzuri babu shi sosai domin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani guzunin su zo mu gani suke tanada ba in za a tafi yaki saboda babu wadatar ma a lokaci ka duba yakin badar babu abin da sahabbai suka rike a matsayin guzurin abinci sai dabino wanda yau kai a ce za kuma akwai kuma ana azumi ma kai yanzu a ce maka za a yi wani babban aiki na musulunci ko za a gina wani masallaci a gayyace ku ɗiban kankare don ku ɗora na gina wannan masallacin ai wani sai ya tambaya me aka tanadar mana na ci kuna kuma me za mu samu in mun gama idan aka ce mai aikin Allah ne zai ce ai akwai wasu ayyukan Allah daban ba wayan nan ba zai yi wannan ba to balle kuma yaki balle jihadi ta inda zaka gane cewa musulunci nan ya zo mana cikin sauki waɗanda suka sadaukar da dukiyoyinsu da rayuwarsu dan musulunci ya zo gare mu sun riga sun gabata ba ka da wani abu da za ka iya musu sai fatan alkhairi da addu'a ta gari Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan sahabbai guda uku Harith bin Hisham Ikrima bin Abi Jahl da Iyash bin Abi Rabi'a gabaki ɗayansu yunwa ta turmike su ta tsaye da su wada al Harith bin Hisham bima'in liyashrabahu sai aka kira Harith bin Hisham aka kawo masa ruwa don ya sha فنظر إليه إكرمة فقال idfa'ahu ila Ikrima. Da aka ce mai garuwa sai Ikrima ya waiwaya ya ga ruwan ne da gaske, don shi ma yana buƙatar wannan ruwan. Haris ganin Ikrima ya kalle shi sai ya ce a bashi. Falamma akhadahu Ikrima, shi ma Ikriman da ya karɓa zai sha, nazara ilaihi Iyash, sai Iyash ibn Abi Rabi'a ya kalle shi sai shi ma ya fahimci Iyash yana da buƙatar wannan ruwan. Fa qala idfa'hu ila Iyash, abawa Iyash shi ma ya. Fama watala ila Iyash hatta ma, kan akai wa Iyash kuma shi abun ya kai shi gargara har ya mutu. Wama watsala ila ahadin minhum hatta matu, sai aka dawo da ruwan zuwa Ikrima kafin a dawo masa da shi ya mutu. Sai aka sake cewa to a kai wa Iyashin da aka ba wa na farko, shi ma kan a koma gare shi ya mutu. Kaga kenan tsananin yunwa da ƙishirwan ta kai matuƙa. Amma da aka fara baiwa Al-Harith sai ya manta da yana da ƙishirwa ne tsanani. Ga wani ɗan uwansa Ikrima ya kalle shi ya ga kuma ya fi shi buƙata, ya kuma ɗauka ya ba shi. Shi ma ya ga Iyash ya kalle shi ya ga Iyash ɗin ya fi shi buƙata, shi ma ya ɗauka ya ba shi. Amma kan a kai masa ya mutu, kan a dawo wa Ikrima ya mutu, kan a dawo wa Harith ya mutu. Wanda yau a ce an shiga wani bukata ta abin da za a ci, a ce an kawo abincin, wani ya gani ai kafin ma ya a ankara an riga an yi wato san wannan abincin. In ko ba wanda ya gani, wanda aka fara ba tuni ya kule wani lungu kar wani ya ganshi, ba ka ga abinci wanda ake kawo shi ba ma lokacin yunwa ba. Abinci da za a kawo a raba wa mutane don sun halarci ɗaurin aure, ka duba ka ga irin wasosan da ake masa. Ko kuma ka duba ka ga yanda mai rabon yake zaɓen wanda ya ga dama ya ba, saboda bai ɗauki sauran jama'a ‘yan uwansa musulmai ba ne, kuma don hidimar su fa aka zo, ba wata hidima ta daban ba. Da shi sa nake ɗabi'ar isar a cikin al'ummar musulmi inda masu ita mato ɗaiɗaiku ne, wanda yanzu ba yanda za a yi a raba kuɗi fi sabilillahi, a ce wani ya zo mai kuɗi ya raba sadaka. Kai ka samu wasu suna waje ba su ma san me aka yi ba, daga baya suka ji labari kai ka ce bari ka ɗauna ka gaba wani, ko bari ku yi sharing ku raba biyu da wani. Kamar yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo Madina, mutanen Madina suka mutu haka, suka raba dukiyar su biyu suka ba su. Mutum ya ce maka zai saki matarsa ɗaya ka aura, in ba sahabbai ba wa zai yi wannan isa? Saboda haka wani yanayi ne, wani hali ne da ake so musulmai a ce sun dawo da shi, suna gudanar da shi a junansu. Allah ya sa mu dace. Malam ya ce wanzur ila Abi Ubaida Amir ibn Jarrah wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma wa huma yu'thirani al-fuqara ala auladihi, yace ka dubi rayuwar Abu Ubaida da Mu'adh ibn Jabal da zamu ji yanzu yanda suke fifita wasu mabukata akan ƴaƴansu. ‘Ya’yansu ba suna cikin wani yanayi na ƙunci ko na buƙata, amma ba sa ta ‘ya’yan, suna ta wasu mabuƙata a waje can, ba don kuma ba sai don su ɗebe ma waɗancan damuwa da kewa, don burin su ma gobe ƙiyama Allah ya ɗebe musu. Man yassara ala mu'tirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah, duk wanda zai sauƙaƙa wa marashi to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa yawmal ƙiyama. Kuma yawmal ƙiyaman nan Allah ya sifanta mana da ita cewa yawma la yanfa'u malun wala banun, rana ce da dukiyar da kake takama da ita ko ƴaƴan da kake takama da su ba za su yi maka wani amfani ba. إلا من أتى الله بقلب سليم الله كتيمة كم عن مالك بن عن مالك الدار رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في سرة فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سيدنا عمر وترانا ينا ربان دوتيار بيت المال كمن يمن ينسى عبيدة سكا بعد قدم مور رأيوة سودا دوتيار سودا نوكك الدين الله إذن أن سامو دوتيات غنيمة أن سامو دوتيات ألفي بانا قصد جتا قدم تاك كيمة حري أكا قاسو دوتياتا أولا لوكا كن سيدنا عمر يكا ربا دوتيار جتا عبي منيا وترانا yade bu kudi ya zuba a wata jaka irin yar jaka karama da ake yin ta ta fata ko tsumma a wancan lokacin ya zuba dinari 400 kudi ne mai yawa a wannan lokaci ya aika wa da Abu Ubaidata radiyallahu anhu ya kuma ce ma wanda ya aika din idan ka kai masa kudin thumma talli fil bait sa'atan ka dan zauna a gidan na dan wani lokaci karka bar wajen ma'ana intazir fil bait na dan wani lokaci hatta tanzura ma yasna ka jira ka ga Abu Ubaida me zai da wannan kudin yau kana babba kana shugaba a dauko dukiya a baka wanda aka ba dukiyar ya zauna ya gane zaka yi da ita wallahi ba wani mutum na waje da zai mori wannan dukiya kuma shugabancin nan naka ko na gari ko na anguwa ko na malinta shi yasa zaka ga al'amuran mu kullun a tabarbare ba wani da zaka kalla tsakani da Allah ka ce wannan na Allah ne barin yi koyi da shi sai an yi da gaske musamman idan kana jin ire-iren wannan kissa na magabata فذهب بها الغلام إليه ولن يارد أكبا دوشيا يكي وأبو عبيدة فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك أمير المؤمنين يتيقى ولن دوشيا كاذيا وسبك آتنك دسو كاغيا تبت ناشي باعتي ييو وسو الأمة هدما با أعناشي وان دي ينزو sai ka kai dukiya gidan wani a matsayin shugaba ma na malam na addini farko abin da zai tambaye ka mashi dukiyar nan tashi ce ko ta al'umma in kungiya ce ce tashi ce ko ta kungiya saboda me saboda in tashi ce ba fa mai mora in ta al'umma ce to an yi sa'a ya fara ɗiban rabansa kuma sannan daga baya in wani ya samu ya samu wanda bai samu ba shikenan Allah ya sauka fa qal wasalahu Allah wa rahima sai ce Allah ya sadar da zumuncin amirul mu'minin ya kuma ji kansa kuma qal ta'ala ya jariya shi kuma Abu Ubaida sai ya kira wata ma'aikaciyar gidansa sai ya ce mata izhabi bi hadhihi sab'a ila fulan sai ya ɗebi dinari 7 yace ki kai ma wani wa bi hadhihi al-khamsa ila fulan ya ɗebi 5 yace a kai ma wani wa bi hadhihi al-khamsa ila fulan hatta anfazaha yace har ya karar da kudin nan ya ɗebi wannan yace a kai ma wani ya ɗebi kaza yace a kai ma wani ya ɗebi kaza yace ma a kai ma wani har suka kare bai ce a kai gidansa ba bai ce a siyo abinci ba bai ce Allah ya dauke mana damuwa ba gaba ɗaya ya rabar da wannan dukiyar wa raja al-gulamu ila umar fa akhbarahu yaron yana kallo aka gama wannan hidima ya koma ya gaya wa sayyidina umar radiyallahu anhu ga abinda Abu Ubaida yayi ba kuma fa dan bai da bukata ba فوجده قد أعد مثلها كان يداو كما عمر بن الخطاب يا ساكي تار وتا 400 دينار يا ساكي أتسوني ثم قوة جكا yana jira yaron ya dawo ya sake aikan sa wani wajen sai yace masa قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال للغلام اذهب بها إلى معاذ بن جبل قاولن كيو معاذ وتله في البيت حتى تنظر إلى ما يصنع شما أنك كي كأنجرا أجدا كجمي زيد سو لما فذهب بها الغلام إليه يارو يكي كي وجنجدا واند أكتشي يكي شين معاذ بن جبل فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك أمير المؤمنين يأتي قاولنا كديابك أتنك دس فقال رحمه الله ووصله شما يمسع الدعاء إرن يندى أبو عبيد يمسع ثم قال تعالى ثم قال تعالي يا جارية شما يكرا ما يكتير جدنسا فقال لها اذهبي الى بيت فلان بكذا اذهبي الى بيت فلان بكذا شيما haka yararrabar da kudin yace kai kudin nan gidan wani kaza ki debi kaza kai gidan wani ki debi kaza kai gidan wani ana wannan fatala'at imra'atu mu'az sai ga matar mu'az ibn jabal ta zo wajen ta shigo bana kila da a falo ake ita tana cikin daki ko tana cikin gida sai ta zo wajen ta ga ana rabon wannan kudin wa qalat fi tati wa nahnu wallahi masakin fa a'dina sai ta ce masa ni gida mu wa fatalakawa ne a bamu mana to lokacin da ta yi wannan maganan falan yabqa fil khilqati illa dinaran ba abin da ya saura sai dinari guda biyu a cikin dinari 400 kuma da tace masa mu mabukata ne a bamu shin kana so ka ce mutum bai san bukatar gidansa bane bai san halin da iyalinsa suke ciki bane har sai sun gaya masa shine mai qiwamatul bait kuma a wancan lokacin matan su abinda aka san su da shi zaman gida da hidiman gida ba irin mu ba yanzu wanda in ka auri mace kana da burin ka ga cewa tana wani abu don ta tare maka wani wajen idan mutum zai aurar maka da ya yana kokarin ta iya wani abun yana mata huduba da cewa ko mijinki ya kasa ta nan ke zaki tara nan shi burinsa ma ya aurar da kasar shi ya kenan ko ya aurar da yarsa ga wanda zai kasa to su wa'ancan sun ginu ne akan hidimar gida kuma su Allah yake wa qarna fi buyutikum idawama a gidanku ba wai haramun bane fa mace ta yi sana'a ko ta nemi kuɗi ba haramun bane amma kar ya zama wannan shine target na zaman aurenta yace mata babu abin da ya saura sai dinaran fadaha bihi ma ilaiha sai miƙa mata su ورجع الغلام الى عمر wannan yaron sai koma wajen sayyidina Umar ya bashi labari fa akhbara fa surra bi zalik sayyidina Umar ya ji dadin wannan abubuwa da Mu'adh ibn Jabal yayi tare da Abu Ubaida shi ma abin da yayi kuma dukkan su ba wanda ya san me dayan yayi fa qal innahum ikhwatun ba'dhum min ba'd yace waɗannan da ka gansu ƴan uwa ne sashin su daidai yake da sashi ma'ana dukkansu tarbiyyar ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallam tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai dora su akan san duniya ba bai dora su akan wani abun duniya ba domin ita duniya idan ta zo to takan raba mutum da addini in bai da gaske ba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sahabbansa cewa bana muku tsoron ku yi ridda wata rana yake musu wasiya da cewa ban tsoron a ce wai zan koma ga Allah kuma kuma ku yi ridda ku bar addinin nan saboda bana nan ja bana muku tsoron wannan babban abin da nake muku tsoro shine duniya. Allah ya ba ku dama a yi yakukuna a bude garuruwa a samu arziki, sai ku yi koyi da al'umman da suka gabace ku Bani Isra'ila. Ku rika waso san duniya kamar yanda suka yi waso santa. Fatatanafasuha kama tanafasuha. Ku rika waso santa kamar yanda su ma suke yi. Sai ce fatahalikakum kama ahlakatu. Sai ta hallaka ku kamar yanda ta hallaka su. Saboda haka haka al'umma suke kasancewa a yayin da ake dotan lahira, to kuma a yayin da san duniya da kwadayinta yake ƙara yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, yayin da duniya ta zo ƙarshe, yayin da zaka ga arziki yana fararowa cikin al'umma, amma kuma sai su kasa gane ta yaya za su mori wannan duniyar. Saboda ne, saboda an rasa al'isar a wannan lokaci. Kowa kansa, kowa kansa. Yanzu baka ganin halin da ake ciki, ko da a ƙasar nan halin da ake ciki, zaka ga yanayin hanyoyin da Allah ya bude na samun kuɗi suna nan da yawa. Amma masu samun kuɗin kuma baka iya gane su, saboda kowa ya samu kansa ya sani da iyalansa. Allah ya tawaka. Yace ha'ula'i hum rijalu Umar. Yace irin waɗannan su ne mutanen Sayyidina Umar, da su yake hulɗa, da su yake ayyuka, su yake naɗawa shugabanci don ya san ba za su cuci al'umma ba. Su yake baiwa amanar al'umma don ba za su ci al'umma, ba za su ci al'ummar ba. Amma mu yanzu da zaran an ce mutum an naɗa shi a wani wuri da indararen gwamnati yake kwararowa ta wajen, to zaka ga gungu-gungu na jama'a ma suna zuwa masa murna. Wai me yasa? Wai ya samu wuri mai kyau. Ma'anar kyan ya samu wurin da zai dimbizi kuɗin ƙasa ya zama mai kuɗi yanzu yanzu. Cikin awoyi akaunt ɗinsa ya canja yanayi. Balle a yi watanni, balle a yi shekaru. Inda za ka lissafa nawa aka ɗiba masa a kuɗin gwamnati a haƙƙinsa na rayuwa, bai isa yi waɗannan abubuwan ba. Amma haka za ka ga jama'a ma murna suke masa, wai ya je wuri mai kyau. Yau da za a ɗauke ka aiki a hukumanci a kai ka wurin da iya salarinka za ka ci, to sai ka ga ana tausayinka. Wai kai abin tausayi ne saboda ka je wuri mara kyau. Me rashin kyansa shi ne ba ka yi sata ba? Wai sata ita ce mai kyau. Cuta da ciwa-ciwa yanzu shi ne abu mai kyau. Har murna ake maka, kuma inda za ka je ka gama ba ka yi sata ba sai a ce ba ka da ƙashin arziki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya kare mu. Ta yaya ƙasa za ta zauna ɗoɗar? Al'amari ya rayu da kyau. Ka dubi mutane a zamanin Babu Buhari da aka rinka ban kaɗo ɓarayin gwamnati. Wallahi wani in ka ji abin da ya ɗiba sai ka ɗauka wannan mutumin ba mutum ba ne. Don da mutum ne ordinary mai hankali ba zai tara irin wannan kuɗin ba. Me zai yi da su? Me zai yi da su? Saboda dabbancin kuma za ka ga kuɗin haka wani in tsabar kuɗin ne haka za su yi hunhuna su lalace. Ƙarshe ya ƙona su saboda bai da asara. Ba musulman ciki ba? Ba kuma wanda ba musulman ba ba su da abin da ma yake ɗora su a hanya. Allah ya kyauta. Walhassan ibn Ali radiyallahu an imamun fil isar. Hassan ɗan Sayyidina Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ɗagana na Fatima radiyallahu anha, shi ma gwani ne wajen sadaukar da dukiyarsa don wani ya amfana. سأل رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما حاجة ونمتين يازو وجن الحسن بن علي رضي الله عنه دنبيا بكاتا فقال له سيتمت يا هذا إن حق سؤالك إياي يعظم لدي لكي كايواني حق دوقنا لكم والله يا جرمما أوجينا kamar ina gaba zan iya biya maka bukatar ka ba wayadi ta'juzu an i'ta'ika ma tastahiquhu hannayena sun gaza su iya biya ma bukatar wal kathiru fi zalika fi zati llahi qalil domin duk wani abu mai yawa indan Allah zaka bayar to kadan ne duk abin da zaka bayar in dai don Allah ne don taimakon bawon Allah taimakon addinin Allah taimakon wani abu dai da aka raba shi da Allah to ka sani dan kadan ne domin duk abin da Allah ya raba wa mutanen duniya Allah ya kira shi kadan ne wama utitum minal ilmi illa qalila to haka arziki kamar yanda Allah yake duk ilimin da kuke da shi a duniya har ka ji ana kiran wani a garin su baka masa ilimi to dan kadan ne to haka arziki duk arzikin da kake takama da shi to dan kadan ne domin Allah subhanahu wataala duniyar gaba daya da arzikin cikin ta yace a wajensa bata kai sauro ba domin cewa da ta kai fuffiken sauro kaga fuffiken sauran kaman shine daidai da ita to bata kuma kai ba balle sauran kansa balle wata dabba mai amfani balle dan adam da yafi kowace halitta daraja a gun Allah har Allah yake cewa da Ka'aba ta rushe a neme ta a rasa yafi masa sauki da a rasa rai daya na dan adam walaqad karramna bani adam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim to duk da wannan cikin dan kadan ne muke kai komo ba ma jin ba mu karanta hadithul qudsi ba da Allah yake cewa da duk duniya za su yi jerin gwano kowa yazo ya faɗi abin da yake so ba wai kowa yazo a bashi ba yau da za a ce mutanen anguwan nan su yi layi kowa yazo ka bashi abin da kai kaga dama za a kira ka karimi wanda ba makamancinsa to karamcin Allah ba haka bane zuwa zaka yi ka tsaya ka ta lissafawa Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza in kai shiru a ce ci gaba to da kaza da kaza da kaza sai a ce ci gaba sai kai da kanka ka ce sun isa sai a ce to duk an baka duka sai kuma a ce wani yazo sai duniya ta kare kaf kowa ana bashi abin da yake so hakan fa Allah yace ma na qasa zalika mimma indi ba abin da ya ragu daga abin da nake da shi yace bai wuce ka sa guga kai bai kai guga ba bai wuce ka sanya allura a cikin ruwa ka ciro ta ka ga me ya ragu yace to abin da aka ba duniya bai wuce alluran ba daga cikin mulkin Allah shi yasa Allah ya so halaka al'umma ba ruwan shi da kataitarta da bunkasarta ku da kuke ganin sa wani abu wallahi sai halaka su kasar ta rugza ta zama babu ita America da tafi kowace kasa tinkaho a duniya bara Allah bai musu haka ba ya aiko da wuta ta rinka cin gari ana ganin dukiya da arziki zai kare ku da kuke musu ganin wani abu to saboda haka arzikin Allah da yake bai wa bayinsa ba wani abu bane shi yasa Al-Hasan yake cewa duk abin da zamu bayar domin Allah to kan kadan ni agun Allah ba komai bane wal kathiru fi zati llahi qalil ka rike wannan kowane lokaci wallahi sinadari ne babba in zaka yi aikin Allah ko nawa ka ciro ka su ka fahimci sunansa qalil wallahi ba kai komai ba yau wani ai launching ana buƙatar wani abu da za a yi don aikin Allah mai kudi mai yawa a ganin mutane. Wallahi kai a wajenka ka dauka ba komai bane, kuma ka dauka ka bayar. Kuma wallahi yayin da ka bayar, da ka bayar an wuce gun. Kan ka bayar ne kake shan wahala. Wallahi da ka bayar an wuce gun. Kuma Allah sai kaga ya banko baya bankado maka wasu alkhairan ta wani wajen. Domin baka ba wa Allah wallahi sai ya ninninka ma. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum. In har za ku ba wa Allah rance mai kyau, ka bayar da zuciya mai kyau da tunanin zai mayar maka, wallahi an wuce wajen. To amma ina ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Shedan kullun zaka yi aikin Allah na kudi, shi kuma yana gaya maka talauci. Da an ce ana bukatar miliyan daya, kana da miliyan sun fi 80 a account dinka, sai kaga ya girmama maka wannan miliyan dayan, ki har miliyan, to me za a yi da ita? Me ya bukatar har miliyan? Da za a zo ana zama da shi ko zai ga miliyan din ba komai ba ce. Allah ya kiyaye. Allah ka sa mu fi karfin zukatanmu wajen sadaukar da dukiyoyinmu don Allah. Ka rike a ranka wal kathiru fi zatillahi qalil. Wallahi komai yawan abin da za ka bayar don Allah sunansa kaɗan. Domin abin da Allah ya maka na ni'ima ya fi ƙarfin wannan. Yau da Allah zai cire maka ido ɗaya a baka labarin wani likita mai zai dawo maka da shi ya buƙaci miliyan 10, wallahi ba za ka ganta ba komai ba. Don me? Don ka mayo, don ka dawo da wannan ni'ima ƙwalli ɗayan ta ido kaɗai, ƙwalli ɗaya shi ma ba duka biyun ya cire ma ba ɗaya. Shi sa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ka riƙa lissafa ni'imomin Allah, ba za ka iya ƙarar da su ba. A jikinka kaɗai Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsiru. A jikinku akwai ni'imomi barkatai, ba kwa gani ne? To ba ka tashi gane kana da ni'imar, sai an raba ka da ita. Ko kuma a zo buƙatar ta. Yau yanzu wani ya zo ya tambaye ka, ko ɓarawo ne ɗan fashi, ya tare ka ya zara wuƙa ya ce nuna abin da ba ka so a jikinka, mu cire mu kyale ka. A lokacin za ka gane ashe jikinka akwai ni'imomi da yawa. Wallahi duk abin da ka kalla sai ka ga yana da dar, a lokacin za ka gane yana da amfani. Yatsunkan nan ka kalla, ko da gaba ɗaya na yatsi in mula ƙwaya ɗaya a ce a cire shi, za ka ga ba za ka iya bayarwa. To Allah da ya maka wannan alkhairin na jiki kaɗai, a zo yin wani aiki domin ɗaukaka addininsa, shi kake wa ruwa. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Wallahi in kai ruwa kanka kai wa duk wani abun alkhairi kanka kake yi wa. Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum. In ka kyautata kanka ka kyautatawa. In amma wa'azi ka shiryu manittada fa innama yahtadi li nafsi. Duk wani abu baka yi wa baka wa Allah kanka kake yi wa. To kan naka kake yi wa mugunta? Dan mugunta ne wannan. A ce ana buƙatar wani abu don ɗaukaka addinin Allah kuma kana da shi, saki kana tunanin Allah bai san kana da shi ba, bai san ya baka ba, bai so kuma ya baka. Ka riƙa koyon wannan daga shi Allah man, ai yana so yake bayarwa. Wato kai ma ka riƙa bayarwa lokacin da kake so. Anfiqu min tayyibat lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wal kathiru fi zatillahi qalil. Sai ya ce mata fa in qabilta almaysur, za ka iya yadda ka karɓi abin da ya samu. Wa rafa'ta anni ma'unata al-ihtimal, ka ɗauke min nauyin jin nauyin ban baka ba. Wal ihtimam,
da damuwa a raina cewa ban baka yanda ya kamata ba lima atakallafuhu min wajibi haqqika saboda ban iya dauke maka wani nauyi ko wani haƙƙin ka da ka nema a waje na ba zaka yadda ka karbi kadan din don kawai ka cire min damuwar da nake tunanin zan fada a ciki na ban biya maka bukatar ka ba in zaka yadda fa'al to zan gwada biya zan gwada yi maka abin da zan iya fa qala ar-rajul sai mutumin yace ya ibn binti rasulillah ya kai jikan manzon Allah dan ma dan yar manzon Allah dan na na Fatima radiyallahu anha yace aqbal zan karba mana wa ashkuru al-atiya kuma zan karbi kyau zan gode wa kyautar da ka mun wa a'zuru an al-man kuma zan maka ujuri a abin da baka iya bani ba shi a tunaninsa wata yar kwandala ko kwandala biyu za a bashi to bari ka ji kyautar da sayyidina Hassan zai masa fada al-Hassan wakila sai Hassan ya kira wakilinsa wa ja'ala yuhasibuhu ya zauna yana bincikensa yana tambayarsa me muke da shi me muke da shi me za a iya samu na kuɗi hatta taqsa ma anfaqa har ya karar da abin da yake wajensa ma'ana kai ne kana da yaro a shago ka ce masa je ka kawo abin da aka yi ciniki yau ya kawo wannan yake je ka sake lalubawa akwai wani abu ya sake kawo har sai da yake ba komai a shago fa qal hatil baqi min 300 alf dirham yace ai akwai wani kuɗi da na baka dirhami 300 300 alf dirham fa ahdara wakilahu 50 alf dirham sai bai kawo 300 ba sai kawo 50 50 maimakon 300 sai kawo 50 sun masalahu al-hasan sai sake tambayarsa ma za fa'alta bil 500 dinar me kai da dinari 500 500 qala hiya indi yace suna nan a waje na adana su ko dan bacin rana qala al-hasan ahdurha je ka zo da ita fa ahdaraha ya zo da ita fa dafa'a kulla ma indahu min ad-dananin wa ad-darahim ila ar-rajul duk wannan kudin al-hasan ibn ali ya dauka ya ba wannan mutum kaman kai ne ka je wajen mai kudi ka je gidan dangote misali dabarar ka ya kuma baka excuse yace kai hakuri da abin da ka samu kaga ana debo miliyoyin kudi ana baka ana kuma ce ma yi hakuri wa qala li wakilihi hati ma yahmilu man yahmiluha lahu yanzu ga kudin nan sun taru kudi ne cash ba banki a lokaci ba maganan alert da yazo mana kwanan nan ma kudi ne cash yace to yanzu ba shi dai shi kadai ba zai iya dauka ba je ka zo masa da yan dakon da za su dauka fa atahu bi hammalin yaje zo da su wa a'ta al-hasan rida'ahu lir-rajuli ujratan lil-hammalin sai shi hasan yace to yanzu in masu daukan ma sun zo nawa za a biya su kai masa ai babu sauran kudin da za a biya masa ba a so shi ya biya ma kudin yan dakon sai ya dau bargon sai yace a sai da shi a biya su kudin dakon fa qala li wakili fa qala lahu wakiluhu wallahi lam yabqa indana dirhamun wahid fil bayt yace wallahi a gidanmu ko kwandala yau babu duk an ba mu wannan mutumin da yazo neman bukata wajen al-hasan ibn ali qala al-hasan sai hasan yace masa da ya gaya masa haka sai yace arju an yakuna li inda allahi al-ajr al-azim yace burina ya sa Allah ya karɓi wannan aikin da na yi Allah ya bani lada mai yawa gobe kiyama akan wannan aikin da na yi
kaga shine wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasaqa, suna fifita wani koda suna da bukata. Wannan shine alkhairi, shine nuna jin kai ga wanda yazo maka da bukata a cikin mu fi sabilillah. Waye wani zai zo masa bukata gidansa ya kwana da 2000 ya raba ta ya baki 1000 yace yi hakuri ka ganta kenan 2000 karbi daya ka bar min daya. Ka duba Hassan dubbai ne fa ya rabar da su bai jira wani a gidansa ba. To a yanzu dai a wannan zamanin da muke a dai dan ma sai kai dogon bincike zaka iya samu wani yana da 10,000, 20,000 wani zai zo mai da bukatar 500 wallahi sai an yi da gaske iya bashi. Saboda haka bayan da za a yi mu rika samun taimako da tausayi daga Allah, domin Allah ya yi alkawari cewa me irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, ku rika taimakon ku tausayin na ƙasa ku kuma Allah da ke sama sai ya taimaka muku. Allah ka ba mu ikon tausaya wa juna. Yau da a ce ana tausaya wa juna ko da ba da kuɗi ba, a yi wani abu da al'umma za su riƙa mora, ko ka samu wani gwani ne a harkarsa ta kasuwanci yanzu ya karye da ka bar shi yana watan gariya taimaka masa ya tashi, domin a tashinsa ana iya samun mutane da yawa a ƙarƙashinsa su tashi. Amma ina sai dai a bar shi ko da ko ɗan uwanka ne na jini, wallahi sai dai ya bar ka yana kallonka yana ɗan san maka wai ya riƙi wasiyar Bahaushe, wai in ka ga mutum a rana bar shi a can kana ɗan san masa kar ka jawo shi a inuwa. Duk da cewa yana daga cikin ɗabi'ar ɗan Adam ka masa alkhairi ya maka sharri, shi yasa annabi da kansa yake cewa ittaqi sharra man ahsanta ilay, ka rika jin tsoron sharrin wanda ka kyautatawa, domin yana da cin rai yana da bakanta rai. Allah ya kare mu. Saboda haka wannan shine karshen al-Isa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu kamanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum, aka ce ku rika kamantawa ko ba za ku zama irinsu ba. Inna tashabbuha bil kirami falahu, domin te kwaikwayon magabata, kwaikwayon waɗanda suka gabata wajen karamci shi ma hanyar tsira ce. Saboda haka kada ka ji ka rika jinjina abun a ranka har ma kana cewa kai wannan abu sai magabata. To kai ba ka so ka zama magabacin wani a ganka a yi koyi da kai, kai ba ka so a lissafa ka cikin mutanen kwarai waɗanda suka bar abin tarihi na gari. To baya yiwuwa haka sai da sadaukar da kai. Idan mun dage mun yi wa kanmu fada to za mu iya kamantawa. Allah ka sa mu dace. Abun yana da wahala musamman harkar dukiya da abin da aka mallaka, harkar da ka wahala kake ganin ka cire ka ba wani abu ne mai wahala. Kuma shi Allah subhanahu wataala ya kalla a ɗabi'ar ɗan Adam ya ce anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku bayar daga mafi kyau na halal ɗin da kuka wahala kuka samu. Ba dan komai ba saboda ni, saboda yanzu nan mutum zai ce maka zan je in wahala haka kawai yana zaune a banza in bashi, kai ba ma wai ka bashi ba kyauta. Mutum zai iya maka alkhairin ya saya maka abin da zaka samu kuɗin, amma akan ka rika zuwa kana bi sauke nauyin da aka dora maka na wannan abun dan ka tsira da mutuncinka, sai shedan ya rika ziga ka. Yau ka sai mashin ko ka sai nafe ko ka sai mota, duk ka ba ma wasu don su ci arziki a jikinsu,
amma ina in ya samu kudin ya ga tsurar kudin da zai kawo ma sai shedan ya ziga shi wai yana zaune a banza a inuwa zan kai masa wannan kudin a kai ba kai tunanin yaye ya samu kudin ya saya ma ba a banza ya saya ma a to baya wannan tunanin ba za ka ji wannan labaran ba sai kana zuwa tashoshi na masu wannan harkokin za ka samu masu wauta kala-kala da rashin gode ni'imar da Allah ya musu na wani ya saya musu abin da za su rufe asirinsu da na iyalansu Allah ya kiyaye duk abin da Allah ya baka a sanadin sa kake ci ka sha wallahi ka rika gode wa Allah kuma ka rika yin wani alkhairi a ciki za ka ga albarka a ciki a cikin sa'anninka da suke harkar sai an ganka daban ko me kake yi sai ka ga wani in aikin gwamnati kuke wani mai gidanka ne ma zai kira ka yace da Allah kana da dan dubu kaza wata yayi nisa wallahi ban da kuɗi kuma ya fi ka samu ya fi ka wadata amma me ya kawo haka la'alla kai din kana gode Allah da kadan din kana alheri da kadan din shi ko yana bindigewa yana kararwa a aikin banza Allah ka ba mu ikon gode wa ni'imarka gode wa ni'imarka shine ma'anan gwanzar da ita tare da sauran marasa shi in ilimi Allah ya baka ka wanzar da shi cikin jahilai ka koya musu in kudi ya baka ka wanzar da shi cikin talakawa ka ba su in karfi ya baka ka wanzar da shi cikin marasa karfi wajen wani abu da ba za su iya yi ba ka taimaka ka musu da sauran irin waɗannan shine shukrun ni'ima kuma shine abin da Allah yake la in shakartum la azidannakum in har za ku gode to zan ƙara muku to godiyar ba shine alhamdu ba alhamdu wannan ana godiya ne dan cancantar Allah a gode masa shine alhamdu in baka da lafiya aka ce ya jiki ne zaka ce alhamdulillah amma baka ba dadi kake ji ba in gidanka ne ya kone aka ce ya dai ka ce alhamdulillah ma ba dadi ka ji ba kayi ne saboda ka yadda cancantar Allah da ya jarabce ka da wannan ba duka gode ko ya maka canji amma shukuru a ni'ima ce to ana so in amma ni'ima karka ce alhamdulillah a ka dauka ka bayar in Allah ya maka ilimi ka koyar in ya maka kudi ka bayar in ya maka karfi ka taimaka duk abin da ya ma wallahi sai ka isar da shi ga wani shine kayi shukuru kuma shine za a ƙara maka amma ka noke kawai ka ce alhamdulillah yanda kowa yake yi a wannan kayi ne ko da dadi ko ba dadi dama dole kai bahaushe ya fahimci wannan yace ka gode Allah ko a bakin kura kake don ya ga dama zai sa ka a bakin da yafi na kuran Allah ya sa mu fahimci wannan Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke fahimta Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa abinda muke yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muke yi na kuskure Allah ka yafe mana wannan shine karshen karatun mu a wannan littafi na khuluqul mu'min kafin azumi satin da zamu shiga insha Allah zamu yi bayani a satin da zamu shiga game da azumi ko maraba da azumi insha Allah idan mun dawo bayan azumi shine karatun mu na majalisi na 140 daidai akan alqana'a dabi'a ta 19 muna roƙon Allah ya kai mu wannan lokaci Allah muna roƙonka ka saka mana da alkhairi waɗanda suke bada gudunmawa don ci gaban wannan karatu Allah ka dora musu fi mizani hasanati wannan masallaci Allah ka ƙara masa albarka masu dawainiya da shi Allah ka yi dawainiya da su Allah muna roƙonka ka hana mu gajiyawa talakawan cikin mu Allah ka ɗaukaka su ka ba su wadata masu wadatar Allah ka ƙara musu ka ba su ikon wanzar da ita cikin yardarka Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka ba mu ikon gudanar da ita cikin yardarka mamatan mu da suka koma gare ka makwabta da na nesa da na kusa Allah muna roƙonka ka sanya rahma da tausayi da jin kai a gare su ka sa kaburran su ya zama rawdatan min riyadul janna kada su zama hufratan min hufarin niran mu idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.